بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة التي جاء بها فإنها كملت الدين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقد جعل قوام الأمر بالإخلاص لله والعدل في الأمور كلها كما قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إموة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أو أن مسلا شيء تارن البركة مسلا شيء مدبو أنا كوفر كورا أشكين درن كسنا أيو يمتشن تلاتة در العربة 27 ga watan Rabi'u Tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1433 wanda kuma yazo daidai da 20 ga watan 3 shekarar miladiya ta 2012 a wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ta Ilan al-Iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki wanda wannan shine majalisin mu na 156 a jerin gwanan majalisan mu kenan a wannan 156 shine na 56 wato wannan shine na 56 sannan a jerin gwanan majalisan mu a wannan masallaci wannan shine 170 idan ba a manta ba Ibn Taymiyyah yana magana akan gabar rantsanta bauta ga Allah shi kadai wato bauta wa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wanda wannan shine addinin da dukkan annabawa suka zo da shi tun daga kan annabi Adam annabi Nuh alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkanin su sun zo da addinin tauhidi ne wato addinin kadai ta Allah shi kadai wajen bauta masa dukkan wani aiki sunan shi bauta bauta to Allah ta'ala kadai ake yiwa shi ake yiwa sujjada shi ake kira domin neman agajin sa a yayin da babu wanda zai iya yin wannan agajin sai shi shi ake neman arziki a wajen sa shi ake neman lafiya a wajen sa shi ke bayarwa shi ke hanawa shine mahallicin sammai da kasai shi kadai ya cancanta a nufa da bauta duk annabawan Allah sun zo da wannan Ibnu Taymiya ya koro mana ayoyin da suke nuna haka a baya daga cikin irin ayoyin da suke nuna haka akwai fadar Allah ta'ala amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku as-samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un wala yace waradda ala man ittakhadha shufa'a min dunihi Allah ta'ala yayi raddi ga waɗanda suka riki wasu masu ceto ba Allah ba wasu waɗanda suke ganin za su cece su ranar gobe kiyama ko ma me suka yi suka manta da Allah Allah ta'ala yace amittakhadhu min dunillahi shufa'a shin sun riki wasu masu ceto ne ba Allah ba qul kace da su awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun koda kuwa waɗannan da kuka riki a matsayin masu ceto ba Allah ba ba za su ba su da mallakar kowane irin abu kuma ma ba su da hankali qul kace lillahi shafa'atu jami'a duk gaba ɗaya ceto na Allah ne lahu mulku as-samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa nashi ne thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ake mayar da ku wato Allah ta'ala yana nuna inkarin sa ga dukkan waɗanda suka riki wasu ababan ceto waɗanda suke ganin za su cece su ranar gobe kiyama dan haka suke bauta musu dan haka suka kankame musu a nan duniya dan haka suke roƙon su suke neman agaji a wajen su suke bauta musu Allah ta'ala ya mayar musu da martani yace qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun kace koda kuwa waɗannan da kuka mayar ababan ceton kurana gobe kiyama ko masu ceton kurana gobe kiyama koda kuwa la yamlikuna shay'an ba su da mallakar kowane irin abu wato ba wani abin da za su ce nasu ne mulkin su ne su suka yi shi kuma suke da haƙƙin sa kuma ma ba su da hankali kamar waɗanda za su riki gumaka duwar wasu suna bauta musu ko su riƙe wata itaciya suna bauta mata ko su riƙa bauta wata korama ko wani dutse ko su riƙa bautawa wata dabba daga cikin dabbobi ko wani tsuntsu waɗanda la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun ba su da mallakar komai ko ba za su ba su da hankali za ku riƙe su ababan bauta za ku ɗauka su za su cece ku riƙa bauta musu ba Allah ba to Allah ya ce qul kace lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya na Allah ne domin shi ne komai yake nashi komai da ka gani na Allah ne mulkin sa ne su ba abin da yake nasu dukkan wata halitta ta ubangiji da ubangiji yayi a doran ƙasa ba wani abin da za ta ce na ta ne ma'ana ita ke da haƙƙin sa sai abin da Allah ya bata ashe kaga mulkin gaba ɗaya na Allah ne idan lafiya ce shi ya baka na farko ma shi dai ya halice ka daga babu kai ya samar da kai sannan ya baka lafiya sannan ya baka abin da zaka ci ka sha sannan ya baka damar kai motsi ka je nan da can sannan ya baka damar kai tunani da hankalinka sannan dukkan abin da zaka samu a doran ƙasa shi ya baka shi ya hore maka sama da ƙasa shi ya hore maka dukkan wani abin amfani a doran ƙasa wanda zaka amfana da shi saboda ka ko menene ma ka samu to asali mulkin ubangiji ne shine mai mamallakin sammai da ƙasa lillahi mulku as-samawati wal ard shine mamallakin sammai shine mamallakin ƙasa duk abin da yake sama nashi ne duk abin da yake ƙasa nashi ne kaga kenan ko menene zaka rike ba Allah ba to la yamlikuna shay'an ba wani abin da za su ce wannan tun farko su suka yi abin don haka nasu ne su suka fi cancanta da shi. Allah ce kul ka ce da su lillahi shafa'atu jami'an, duka ceto na Allah ne, domin ilayhi yurja'u al'amru kullu, dukkan al'amurra suna komawa ne ga Allah. Saboda haka dukkan wani da zaka ce ya cece ka ko shi zai cece ka a ranar gobe kiyama, shi ma yana tsoron Ubangiji. Saboda haka babu wanda ya isa ya yi ceto a gurin Allah ta'ala sai da izininsa. Idan Allah ta'ala ya so ya karrama bawansa, ya karrama mai ceton, ya karrama wanda za a ceton, sai ya ba da izini ya ce wane ya cetuwa ne. Wannan kaga Ubangiji shi zai dau wannan kudiri, shi zai yanke wannan hukuncin, babu wanda ya isa ya yanke. To idan lillahi shafa'atu jami'an, kaga ashe gurin shi za a neme ta, gurin shi za a nemi wannan cetar, domin shi ne yake ba da damar a yi cetar ranar gobe kiyama. Lahu mulku samawati wal ard, mallaka sammai da ƙasa, duk abin da yake cikin sama da duk abin da yake cikin ƙasa duk mallakar Allah ne. Sawa'un abin nan jiki ne wanda zaka gani ka taba ka ji, koko abin nan ayyuka ne, koko abin nan maganganu ne na bayansa, ko menene halittar Allah ce. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah shi ya halicce ku kuma ya halicci abinda kuke aikatawa. Sauraka abinda duk zaka aikata da abinda duk zaka fada, to duk mallakar Ubangiji ne. Kaga ashe cito ma yana daga cikin mulkin Allah, babu wani wanda zai ce citan nan nashi ne sai yadda ya ga dama, sai yadda ya so yayi, sai waɗanda ya so ya cita, ko sai waɗanda wato suka bi shi, suka yi masa biyayya, suka bauta mishi, sannan zai cece su ranar gobe kiyama. Bai isa ya cika baki da wannan ba, ceto gaba ɗaya na Allah ne. Don haka summa ilayhi turja'un, sannan zuwa gare shi ake mayar da ku. A can ne Allah ta'ala zai ba wa mutumin da ya ikhlasi sakamakon da ya dace da ikhlasinsa, wanda kuma ya banzatar da rayuwarsa a duniya ya ga sakamakon da ya dace da irin rayuwar da ya a nan duniya. Allah ya ci gaba da cewa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, idan aka kira Allah shi kadai, wato ba a kirawo shi tare da abubuwan da suke bautawa ba, ba a hada kiransa da kiran wani gunki ba, ko wani dutse, ko wata itaciya, ko wani annabi wanda suke bautawa, ko wani waliyi daga cikin waliyan Allah, salihai daga cikin salihan Ubangiji da suke bautawa, a aka kirawo Allah shi kadai, aka tsantsanta shi da tauhidi, aka ce a bautawa Allah shi kadai, kada a hada wani da shi, kada a hada kowa da komai da Allah wajen bauta. Sawa'un abin nan mala'ika ne mai matsayi a gurin Ubangiji, ko ku a wani manzo ne mai daraja da falala a gurin Allah, ko wani wanda bai kai waɗannan ba, kada a hada shi da bauta, a hada bautar shi da bautar Allah. Idan aka yi kira zuwa ga tauhidi shi kadai, ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, sai kaga ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, wato zukatan waɗanda ba su yi imani ba, ba sa yin imani da lahira, sai kaga sun shiga takura takura, wato sun ji kunci dan menene kawai za a ce Allah kadai za a bauta, sai kaji sun shiga damuwa, zuciyarsu ta samu wato wani kunci, ba sa son jin irin wannan. Riga ana tuhumar ka da cewa zaka kawo rarrabuwar kai, ya zaka ce a daina kaza a daina kaza shirka ne, ko a daina kaza bautar wani Allah ne, sai kaga ya samu damuwa, dan me zaka rika yin wannan, kamar kowa yayi abin da yake so. Amma da zaka ce kowa ya kirawo abin da yake so, ya bauta abin da yake so, kowa ya bi nashi, kowa ya yi nashi, to shikenan sai ga sun yi farin ciki. To kowanne ka bashi haƙƙinsa, a lokacin ne za a ganka mai sassaucin ra'ayi, ka yi da addinin kowa, ka yi da kowa ya bi abin da zai ya ga dama. Amma in ka ce a daina bauta ma wani ba Allah ba, a dawo duka a ɗanɗame tauhidi shi kadai, to ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, wanda ba sa imani da lahira, sai ga zuciyarsu ta takura, ta samu kunci. Wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun, amma idan aka ambaci wasu ba Allah ba, wani Allah, sai kaga suna farin ciki. Wato idan har zaka hada ambatan Allah da wani kace me bautawa Allah ya bauta masa ba wata damuwa ba matsala ya bauta ma wani Allah ma yaje tayin abin sa ba damuwa don za a hade diddai manufa daya ce ai ai duka Allah yake bautawa to shikenan sai su ji dadi to masu kira zuwa ga wahdatul adyan akan irin wannan suke koda kuwa su suna da awar su musulmi ne tunda su a gurin su abun farin ciki abun su a ce kowa daidai yake na'am musulunci bai zo da ya tilasta ma wani sai yayi musulunci ba wannan baya cikin addini kace sai wani wanda baya addinin ka tilas ya kiyaso ko ka daga makami kace sai ya bi addinin ka tilas a'a wannan baya daga cikin musulunci musulunci bai zo da wannan ba la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghay afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'mini haka Allah ta'ala ya rika cewa lasta alaihim bi musaytir kai ba mai matsa musu bane kai ba a turo ka ka tilasta musu ba shi yasa musulunci baya tilastawa mutane ya ce dole dole sai sun zama musulmi tunda shi musulunci abin da yake nufi ma kai saranda ka mika wuya kana da wato da iradar ka da niyyar ka da san ka da radin kanka ba wai tilasta maka akai ba in tilasta maka akai wannan ba musulunci bane bai zama mika wuya ba bai zama a tilasta ka kenan akai ana so ka mika wuya cikin da wato so da kauna da gamsuwa da haka shi musulunci bai zo da ikrama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo madina ya sabu yahudu kala kala yahudawa kala kala kabilu wajen uku a garin madina akwai mushrikai masu bautar wani Allah masu bautar gumaka a cikin madina sai bai tilasta su su yi hijira daga addinin su zuwa musulunci ba illa iyaka dai an yi yarjejeniyar zamantakewa da su su tsaya su ci gaba da addinin su ba tare da an hana su addinin su ba su yadda suka fahimci addinin su je su ci gaba da kayan su haka amma ga yarjejeniya tunda ba zai taba zamantakewa ta zauna lafiya ba sai kowa ya kiyaye haƙƙin kowa su za a kiyaye nasu to su ma su kiyaye haƙƙin musulmi kada su haɗa kai da abokan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai daga waje a rika cin dunduniyar sahabbai ana cin dunduniyar wato daula ta musulunci ba a yadda da wannan mutum da ƴaƴan wannan daular ne su ma to ya kamata su ma su bada haɗin kai wajen bawa daular kariya amma kar su je su haɗa kai da wasu mahara da za su to daga waje a ce za a zo a yaƙi musulunci kuma da su to in suka yaka sun kai yarjejeniya a ba su dama su yi bautar su za a ba su dama su yi al'adun su su yi aure yadda suke addinin su ya ce su yi ko yadda su suka fahimci ake yi a addinin su su yi ainihin bukukuwan su ba tare da sun bayyana kuma abin da yake kazamar ɗabi'a da duk addinai suka hana ba a cikin a bayyana jama'ar musulmi ba su zo a gaban jama'a su rika shaye-shayen giya suna rawa ta batsa da sauransu ba wannan su ma a addinin su ba a yadda ba to kuma ba a yadda su zo su yi shi a cikin musulmi ba to da ire-iren wannan amma ba za a hana su zuwa guraren ibada su su yi ibada su da sauransu wannan ita ce zamantakewar da musulunci ya tabbatar tsakanin wanda ba musulmi ba amma kuma za a ci gaba da wa'azi za a ci gaba da kira zuwa ga musuluncin tare da kawo hujjoji da yake nuna musuluncin gaskiya ne abinda ya saba masa kuma kuskure ne ba daidai ba ne wannan kuma za a ci gaba da yi cikin su wanda ya gamsu ya gane to ya zo ya shiga kuma su kansu ce za su hana shi kansu ce ba zai bar addininsa bai koma ya koma musulunci in suka yi haka nan ma sun shiga haƙƙin wani shi ma yana da ƴancin sa ai ya zaɓi addinin da ya yi masa to don haka dan ya ce zai shiga musulunci ba su da haƙƙin za su ce ba zai shiga ba kamar yadda ibdawa suka rika yi a Masar a zamanin Husni Mubarak kafin Allah ya kai shi ƙasa sun kasance duk sanda wani daga cikinsu ya musulunta musamman ma dan mace ce to sai a neme ta a rasa sai su ɗauke ta su je ɓoye ta su je su ta wahalar da ita ƙarshe labarinta dai ɓat ba za a ƙara ji ba to a wancan lokacin shi ita gwamnati ta rufe ido ba ruwanta a nan ba za ta biwa ɗan ƙasar ta haƙƙinsa ba tunda ai shi ma wannan da ya musulunta ɗan ƙasa ne kuma yana da haƙƙi ya zaɓi abin da yake ganin ya gamsu da shi a ransa dan menene shugabanninsa za su hana shi har ma ta kai su kwace masa ba duk wani yanci da kasar ta bashi, yancin walwala, yancin sukuni, yancin fita ya je ya nemi na kansa yancin ya shiga inda duk yake so. Me yasa za su haramta masa wannan yancin? Saboda kawai ya ce zai canza addininsa zuwa addinin da ya gamsu da shi. To wannan duk ya zamantakewa ba za ta ganshi wannan ba. Sannan ba za a tilasta musu a ce dole sai sun bar addininsu, ko duba wannan kiftawa tun zamanin sahabbai da aka zo aka shigar da musulunci suna nan, ba a tirsasa musu su, duk da dai suna ta raguwa saboda suna ta fahimtar musulmi, suna ta fahimtar musulunci, suna ta musulunta, suna raguwa. Amma dai ba a ce gaba ɗaya ko dai su musulunta ko kuma a yi waje da su ba, an bar su amma kuma za a ci gaba da yi musu da'awa. To wannan shi ne abinda musulunci ya tabbatar, bal ma musulunci ya rika kiransu su kawo hujjojinsu ma in suna da su. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku fito da hujjojinku in gaskiya kuke faɗa. Wato ba a hana su ma su faɗi abinda suke ganin hujja ce ba, ce mu ga hujjarmu, shuga hujjarmu. Kaga musulunci shi ya nemi ma su faɗa ɗin, don haka kaga za a saurare su, illa iyaka dai su hujjata su. Idan aka karata da ta musulunci ba inda za su je, ba hujja ba ce, kama kama ne. Don haka musulunci bai ce a tilasta wani ba, amma kuma kada a hana a kira mutane zuwa ga musulunci, ka a ce ba za a yi kira ba, ba za a gaya wa mutane abin da yake tauhidi ba. To shine Allah ta'ala yake faɗar waɗanda su suke ganin kawai a ma daina cewa ko wani ya musulunta ko wani ya kama tafarkin tauhidi, a bar kowa kawai ya tafi akan nashi, har ta kai ma wasu waɗanda ba su ma san addinin ba gaba ɗaya, suna ganin kowa ma duk inda duk hanyar ma da ka bi za a haɗe, wato hanyoyin ne daban-daban, amma duk inda za a buɗe ne. Saboda haka in mutum gabas ya yi, in kudu ya yi, in yamma ya yi, in arewa ya yi, in ma duk inda ya yi, sama ya yi, kasa ya yi, to duk za a haɗe dai a wani guri guda ɗaya. Na'am, za a haɗe a gaban Ubangiji, amma kuma daga nan fariƙan fil janna, fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir, dole za a rabu, wasu su tafi aljanna kuma wasu su tafi wuta. Haka Allah ya ce ba zai yi ba duk idan an haɗe a gaban Ubangiji sun mai larabbi kun turja'un, da zamana kuma shi ke nan duk kun zama abu ɗaya a wurin Allah, ba zai yiwu ba, dole sai Ubangiji ya rarraba ku. La yastawi ashabul nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul fa'izun, ce ba za su taɓa zama daidai ba da ƴan wuta da ƴan aljanna. ƴan aljanna su ne suka rabauta, su suka ci nasara. Allah ya ce wa idza zukira allazina min dunihi idza hum yastabshirun, idan aka ambaci wani ba Allah ba sai kaga suna farin ciki. Kamar yadda Allah yake cewa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wallau ala adbarihim nufura, idan ka ambaci Allah shi kadai to sai kaga sun fita a guje, ba sa son ji. Amma idan zaka hada shi da wani to shikenan sai kaga sun ji dadi. Allah ce kul ka ce Allahu Allahumma fatira samawati, ya Allah wanda ya halicci fatira samawati, wanda ya halicci sammai, wal ard ya halicci kasa, alim al ghaibi wash shahadati, wanda yake masanin abin da ya faku da abin da yake sarari, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, kai ne kake hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suke sabani a kansa. Wato ya Allah wanda ya halicci ya kage halittar sammai da kasa, fatira samawat wanda ya kage halittar sammai da kasa ba tare da ya kwaikwaya wajen wani ba, shine ma'anar fatara. Fatara fatira sama shine wanda ya kirkira halittar sama da kasa ba tare da wani ya riga shi ba, kuma shi yake tafiyar da sha'anin sammai din da kasa, duk shi yake gudanar da su ba tare da wani yana taya shi ba. Alimul ghaibi, shi ya san abin da yake boye, abin da yake boye ba wanda ba ma gani, ba mu san shi ba, shi Allah ta'ala shi ya san shi kuma yana ganin sa. Wash shahadati, da abin da muke gani, abin da yake sarari, to Allah ta'ala ya san da shi. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, kai ne mai yin hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa. Mafi girman abin da suka kasance suna sabani a kansa shine tauhidi, shine ikhlasi, tsantsanta bauta ga Allah. Wasu suna ganin a bauta wa Allah amma a raba wasu tare da shi dan za su taimaka, wasu kuma suna ganin a'a in dai maganar bauta ce to Allah kadai za a tsantsanta shi da ita. to wannan shine babban abin da duniya ta rabu bi a kansa duk wani sabani kasa da wannan yake saboda haka musulmi su suna ganin abin da suke kai na tauhidi shine gaskiya suna ganin abin da kai suke kai na ikhlasi da tsatsauta bauta ga Allah wannan shine gaskiya kuma a gurin Allah ta'ala ranar gobe kiyama suna da sakamako mafi kyau amma wannan su wadanda suka bauta ma wani ba Allah ba suka hada Allah da wani wajen bauta wadannan sun tauye haƙƙin Allah sun jinginawa Allah tawaya sun jingina masa na kasa saboda haka Allah ta'ala zai musu sakamako gurgurdan irin aikin da suka yi ranar gobe kiyama to shine Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suroto hadisi daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wato dan Abdurrahman ibn Auf sahabin nan mashhuri to dan sa Abu Salama yake cewa na tambayi Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha nace da ita bi ayyi shay'in kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idha qama min al-layl da wani abu ne annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bude sallarsa idan ya tashi kiyamul layl to ci addu'a yake yi ta addu'ul istiftah wato addu'ar bude sallah kafin a fara karatun Fatiha bayan kabbara harama to me yake cewa idan kiyamul layl yake ce idan ya tashi kiyamul layl to sai ya bude sallarsa ce Allahumma rabb jibril wa mika'il وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم شيء وانا انت شيء الدعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر قيام الليل سريكا باين يا يكبر حرمه سيتي اللهم يا الله رب جبريل كو رب جبرائيل وبنجدن جبريل دو أنا فدا جبريل كو جبرائيل وميكائيل وبنجدن ميكائيل وإسرافيل وبنجدن إسرافيل فاطر السماوات والأرض وانديك اكي حالت السميد كسا عالم الغيب والشهادة وانديك مثلا غيبي ابن دي يبو يفكو والشهادة دا ابن دي يبو يفتو فيه يفتو سرلي أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه فيما كانوا فيه يختلفون كيني كتي هو كنتي سكان باين كتكين أبن سكا كسنتي سنا ساباني أكنسا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك كشير يدني يقى أبن أكي ساباني أكنسا نغسكيا بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم domin kai lalle kai kake shiryar da wanda kaso kaga dama zuwa ga tafarkin ka madaidaici wanda ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi kafin ya shiga karatun Fatiha yayin da ya shiga kiyamul layl a farkon sallarsa abin da yake budewa da shi kenan ya kirawo Allah ta'ala da uluhiyarsa Allahumma sannan ce rabba ya kira shi da rububiyarsa ya hada uluhiyya da rububiyya wannan shine mafi cikar makami na kwarzanta ubangiji da yabansa domin kaddamar da wata bukata gaba gare shi sannan ya jingina rububiyarsa zuwa ga jibril da mika'il da israfil wadanda suna cikin mafi girman halittarsa bal wadannan sune shugabannin mala'iku duka duk mala'iku wadannan sune sama da su sune shugabannin su sannan kowannen su daga ciki akwai wata rayuwa da ubangiji ta'ala ya danka a hannunsa wato yana da wani aiki wani alhaki da ubangiji ya dora masa na ya busa wani abu na rayuwa a cikin halittun Allah jibril shine yake kawo wahayi wanda wahayi wannan shi kira ya zukata kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أو أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صدق وهي دا الدين انقسك يا شيدي يكي رايا زكاتا da haka shi yake raye dan adam ya zama ya tashi daga matsayin gangar jiki ita kadai ya zama gangar jiki da ruhi mai ma'ana ta yadda zai zama rayuwarsa ta zama mai ma'ana in babu addini babu abinda ya shafi girman Allah a zuciyarsa to mushi ne ba shi da wani amfani shi yasa Allah ya awa man kana maitan yanzu wanda ya zama mushi matacce fa ahaynahu muka raya shi to Jibril shi yake zuwa da wahayi wanda zai raya zuciyar dan adam wanda da shi Allah ya raya al'umma ta musulunci a tarihin duniya sannan Mika'il wanda Allah ta'ala ya wakilta masa abinda ya shafi saukar da ruwa wanda wannan shi yake raya kasa ta fitar da tsirranta su yi kyau su yi yabanya randa duk aka ce babu ruwa to shikenan kasa sai ta zama matacciya ba tare da tana fitar da abin da zai amfane ta ba kaga shi ma Mika'il Allah ya bashi wani abin da yake raya ainihin kasa da shi sannan kuma wannan abin da kasar za ta fitar shi kuma dan adam da dabbobi za su ci su ma su samu rayuwa daga shi daga gare shi saboda kaga shi ma Allah ya danka masa wani alhaki naya wato alhakin naya fitar da wani abin da rayuwa za ta tsayu da shi sannan Israfil wanda shine aka bashi wato alhakin busa kaho wanda abusa a mutu kuma abusa a yi rai a tashi wanda wannan rayuwar kuma ita ce rayuwa ta har abada dan haka aka bashi alhakin busa kaho domin tashi a samu rayuwa ta har abada dan aljanna su rayu aljanna dan wuta kuma su rayu a wuta Allah ya kiyaye mu saura kaga kowanne ɗayan su ubangiji ya danka masa alhakin wani abu wanda yake da alaka da rayuwa ta halittun ubangiji to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawassuli da waɗannan domin yana neman Allah ta'ala ya ganar da shi abinda zai raya masa zuciya yayi kyakkyawan rayuwa a nan doran kasa sannan ya samu kyakkyawan rayuwa a ranar gobe kiyama saboda sai tawassuli da rububiyar ubangiji ga waɗannan mala'iku ce Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil istifadir as-samawati wal ard wanda ya kage halittar samai da kasa alimul ghaibi wash shahadati yasan abinda yake koye yasan abinda yake sarari wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya korzanta ubangiji ya yabe shi ya jinjina masa ya masa kirari da waɗannan kalmomi waɗanda suke masu girma wanda kuma ubangiji shi ya nusantar da shi zuwa gare su sai ce anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai kake hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suke sabani wato bayan Allah sune halittar da yayi wanda kuma ya halicce su masu sassabawa law sha'a rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk saboda haka Allah ta'ala ya halicci mutane halittunsa wa la yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna masu sabani suna sassabawa illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijinka ainihin ya tausayawa ya nuna masa a cikin sabanin nan ga inda gaskiyar take wato shine wanda al-marhum shine wanda ubangiji ya tausayawa ya ji kansa sai ya shiryar da shi ga abin da yake shine daidai don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana bayar da koyarwa ne ga al'ummarsa kuma Allah ta'ala shi ya tsora shi akan wannan karanta ayat da ta wuce ita fassarar ta ne anan قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله ne yace ya fada zaka wajen aikata wannan abinda Allah ya sa shi shine yake fada wannan cikin dare lokacin da ya tashi yake kiyamul layl kuma an san a wannan dare ne ubangiji yake shimfida hannunsa yana sauraron mai addu'a idan ya karba masa don haka yake tashi cikin dare yana wannan addu'a yana cewa anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da sabani bai nuna kowa ɗaya bane akwai sabani wanda yayi gabas gabas yayi wanda yayi bayan bayan wanda yayi hagu hagu yayi wanda yayi dama dama yayi wanda ba zai yi hagu ba wani yayi dama a ce dukan su dama suka yi kuma a ce dole a yadda haka ba zai yi ba wani ya tsaya wani ya tafi wani ya miki tsaye wani ya zauna dole ba abu dai suka yi ba dole a faɗi waɗannan abubuwa masu kishiyantar juna da suka yi wannan a tsaye ke wannan a zaune ke amma a ce duk ko dai duka a tsaye suke tare da cewa ga wani ana ganin kurkuru a zaune ke kaga wannan ba adalci bane kuma ba hankali bane mai hankali ba zai yi haka ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san an yi tsana sabani to yana roƙon Allah kuma yana wato karantar da al'umma cewa kada ainihin ka dauka ba za a saba ba dole za a saba illa iyaka kai ka riƙa roƙon Allah ya nuna maka inda gaskiyar take ihdini limukhtalifa fihi min alhaq bi'iznika Allah ka nuna min inda gaskiya take wato ka riƙa roƙon Allah ya dora ka akan hanyar da take ita ce daidai amma ka ce kowa ko ma banne ne kai ɗaya ne kaga ba magana kuma kai wannan addu'a wanda kuma Allah ta'ala ya koya annabin sa yake in har annabi sallallahu alaihi wasallam zai wannan addu'a kai awa ka ji cewa kai baka da buƙatar ta a'a dole ne musamman ma idan abubuwa suka rikice to kai ka roƙon Allah ya nuna maka inda gaskiya take ihdini li maktulifa fihi min alhaqqi bi idhnika shi kaga ana buƙatar mutum ya zama mai neman gaskiya duk sanda akai sabani kada ya dauka kowa ma daidai yake tare da cewa sabani ne da ba zai hadu ba don akwai sabanin da kawai nau'i ne kawai kowa ya faɗi wani nau'i amma duka abin musulunci ne akwai kuma wanda khilaf ne tar tazad ɗaya kishi ya ɗaya ne ba za su yi ka ce wannan haske wannan duhu kuma ka ce duk za su hadu ba za su hadu ba wannan wuta wannan ruwa ka ce duk za su hadu ba za su hadu ba wannan fari wannan baki ka ce duk za su hadu su zama ɗaya ba za su yi ba ba za su yi ba wannan yayi sama wannan yayi kasa ko wannan yayi dama wannan yayi ku kace duk abu ɗaya ne kwarin hada su wannan ba zai yi ba amma misali kamar kaga Allah fuzzan tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da tahiya iri kala kala sai ka ji wanda yake malikiya yana tahiyar sa ma shafi'iya yana tahiyar sa ba hanbali yana tahiyar sa dukkanin su kuma akwai su a sunna shikenan sai ka ce wannan kowanne aka yi ɗaya ne wannan ba sabani ne na tazawud ba kamar qira'at wannan yana qira'ar Asim riwayar Hafs ko yana yin qira'ar Nafi riwayar Warsh wato ko dai yana wannan ko yana wannan dukkan su gashi dai kowa da yadda yake fitar da harafin amma dai kuma duk aka tashi fassara sai ka ji ba wani karo da suka ci kaga wannan khilaf ne na tanawwu ba na tadad ba kamar du'a'ul istiftah nabi ya koyar da du'a'ul istiftah wajen kala 12 yayi wannan to in ka ji wani yana wannan ka ji wani yana wancan kuma ya zabi na uku to matukar dai duk annabi ya koyar shikenan duk yayi wannan istilaf ne na tanawwu amma wani yazo ya ce abu kaza wajibi ne aka ce wajibi ma'ana wanda bai yi ba yana da laifi a gurin Allah Allah ya so zai kona shi wani kuma sai yazo ya ce haramun ne ma'ana haramun dole ya bari in kuma ya ki bari Allah zai kona shi to ka gaya min yadda abubuwan za su hadu ba su hadu ba wannan cewa wajibi ne wannan cewa haramun ne kaga sun yi hannun riga kowanne kai in wannan ka dauka to kai ba wancan ka shiga wato ka shiga banu a hannun wancan in kuma wannan ka dauka to wannan kuma ka shiga uku a hannunsa so kaga wannan ba za su hadu ba ka ce ka yadda abin haramun ne kuma wajibi ba zai yi ba haramun wajibi ba zai yi ba mafi karanci a ce haramun makruh wanda ce haramun ne wanda ce a makaruhi ne kaga duk dai sun hadu akan abari idan ka bari to kaga duk ba wanda kai wa laifi ka kubuta duka da mai cewa haramun da mai cewa makaruhi duk sun hadu akan abari illa iyaka wannan ya tsaurara hukuncin wanda ya dan sassauta shi amma dai dukkaninsu suna so ne ka bari ko wanda ya ce mustahabbi wanda ya ce wajib dukkaninsu suna so dai a yi saboda haka idan kai kaga ka fita daga sabaninsu mai cewa mustahabbi bai hana ayi ba yana ma cewa an fi so a yi sai kai mai cewa wajibi kai ba abinda kuma sai ya ce maka za a yi maka na kaga ka fita daga amma wani ya ce haramu wani ya ce wajibi kaga a nan ikhtilaf ne na tabat ba zai haɗu ba to duk sanda aka samu irin wannan wani ya ce abu kaza tauhidi
wani yace abu kaza shirka ne kaga ba zai yi ba a ce ga wani abu tauhidun wa shirkun shi kadai ba zai yi ba ko wani yace abu kaza ikhlasi ne wani kuma yace abu kaza nifaka ce munafici ne kaga ba zai su hadu ba ko wani yace abu kaza sunna ce wani kuma yace bid'a ce kaga ba za su hadu ba a ce sunnatun bid'atun ba zai yi ba sai dai sunnatun sunnatun ko bid'atun bid'atun amma sunnatun bid'atun ba zai yi ba to irin wannan sabanin da ba za su hadu ba to sai kai addu'a Allah ya dora ka akan abin da yake daidai ihdini lil maqtulifa fihi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wannan ita ce addu'ar da Allah ta'ala ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yayi domin ya koya wa al'ummarsa to amma irin wannan yanayi sai kaga wani yana cewa ai duk kon ne ma kai kaje duk dai ne wasu ma saboda toshewar basira sai a ce ai duka ma lalibi ake ado waye san gaskiya na Allah ya san ta kuma yana dora wanda yaso akanta naka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allah yana dora wanda yaso akan gaskiyar ku to ka neme ya dora ka akan ta mana maimakon kawai ka ce kaga abin nan fa duk lalibi ake ado kawai kowa dai inda ya samu kansa kawai ya ci gaba da yi wai an tambayi wani malami ne wai yana fatawa ce yaya maganar maulidi din nan sai ya ce kaga kai in ba ka yi kakka yi in kana yi kakka daina in ba ka yi to kada ka fara in kuma ka fara kana yi to ka ci gaba da kayan ka kakka daina to kaga shi kokarinsa da me yi da mara yi duk su zama soyayensa bai ce ma wannan ya yi ba bai ce ma wannan ya daina ba su kuma abu ba haka ake yi ba dole ya kamata ka faɗi abinda a tsakaninka da Ubangiji in an tambaye ka zaka yi abinda kake kudin cewa tsakaninka da Allah ayi ko ka ayi dole ne ko ka ce ayi ka ce san annabi ne koya tarbiya ne ka ce kaza ka dai faɗi duk abinda zaka man san da sunnatan hasanatan abinda ka dai duk kawo abubuwan da kake ganin za su goya ma ra'ayinka baya ko kuma ka ce a'a wannan bid'a ce annabi bai yi ba Abubakar bai yi ba Umar bai yi ba Usman bai yi ba Ali bai yi ba sahabbai ba su yi duka ba tabi'ai ba su yi ba asba'u tabi'in ba su yi ba al'aimatul huda duka babu wanda ya yi alqurunul mufaddala gaba ɗaya babu wanda ya taba yin wannan abu to haka ba zai zama addini ba kuma waɗannan duk al'ummomi da suka fi kowace al'umma tsarki gaba ɗaya duk ba su san abin ba kuma mu daga baya bayan wani shekara 400 kuma su zo su ga wani abu addini ne kuma yana da ma'ana sannan kuma a kira mutane a ce su zo su yi wannan ka kawo ka kuma abin da kake ganin shine hujja kai ma ka faɗa wannan shine abin da ya kamata malami yi amma ya ce kai ci gaba da naka kai kuma ka fara nashi wato kowa ya zauna a position din sa kai ya canza to wannan kuma yana nuna duk inda aka samu ikhtilafut tabat wato sabani na kishiyantar juna to dole a cikin su akwai gaskiya wato a cikin su dai ɗaya ne gaskiya ba zai yi ba duka su zama gaskiya da wanda yace na'am da wanda yace la duk su zama kuma na'am da la din duk gaskiya ne kamar yadda waɗanda suke cewa kullu mujtahidin musib bi ma'ana musibin lil haqq wannan kuskure ne ce dukkan wani wanda ya ijtihadi to abin da ya gano gaskiya ne to wani ya ijtihadi ya gano abu kaza haramun ne wani ya ijtihadi ya ce halal ne sai a ce dukkan kowa gaskiya ya faɗa kaga wannan ba zai yiwu ba annabi ya nuna cewa akwai gaskiya cikin abin da ake sabani akwai kuma kishiyanta ihdini lil maqtulifa fihi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim sannan Allah ta'ala ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum sun riki malaman su wa ruhbanahum da masu ibada a cikin su arbaban min dunillah iyayen giji ba Allah ba wal masih ibn maryam sun riki isa almasih dan maryam ubangiji ba Allah ba wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida tare da cewa ba a umarce su ba alhalin ba a umarce su ba sai su bauta wa Allah shi kadai la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi subhanahu wa amma yushrikun sarki ya tabbata gare shi daga abinda suke hada shi da shi ita ma wannan ayar tana tare da ayoyin da suka gabace ta wajen tabbatar da ubudiyya ga Allah shi kadai uluhiyya gare shi shi kadai ba a bautar wani tare da shi ba a hada wani da shi wajen bauta Allah yake wato nuna bacin abinda Yahudu da Nasara suke na rikar wasu ba Allah ba suna bauta musu Allah ce ittakhadhu damirin yana komawa zuwa ga al-Yahudu wan Nasara su duka kungiyoyin guda biyu siriki ahbarahum malaman su al-hadru shine al-alim bit-taurat wanda ya san at-taura a luga dukkan wanda yake da ilimi ana ce masa al-habr wanda yake cewa Abdullahi ibn Abbas habru hadhihi al-umma wato malami ne babba cikin malaman wannan al-umma kalmar al-ahbar tana nufin malamai anan tana nufin malamai na at-taura wanda suka karanta at-taura cikin yahudawa hakamat wanda ake cewa hakamat eh hakam shine malamin at-taura sune ahbar ruhban sune wanda suka koma gefe suke ta ibada suka fita daga cikin jama'a suka ware kansu ba sa ta gauraya da mutane suna ta ibada wannan kuma a cikin nasara ko da suke barin jama'a su koma su kadaita a cikin gurin ibada su yi ta ibada to Allah ya ce waɗancan yahudu sun riki ahbar waɗannan kuma sun riki ruhban wato waɗancan sun riki malaman su waɗannan kuma sun riki masu ibada a cikin su arbaban min dunillah iyayen giji ba Allah ba wal masih ibn maryam sun riki almasih dan maryam wannan Allah ta'ala ya ware shi domin cikin duk abinda aka faɗa anan shi yafi daraja yafi ahbar yafi ruhban daraja sai Allah ya ƙara ware shi sai aka faɗi da shi annabi ne kuma yana cikin ulul azmi sai Allah ya ware shi da ambato sannan kuma sha'anin bautar sa yafi fitowa ƙarara tunda shi ma ana cewa Allah ne ko a ce dan Allah ne ko ɗaya uku ne wanda yafi fitowa fili kowa yana jin wannan amma watakila rikar ruhban ba kowa ne ya san haka ba to shi yasa sai aka shi ma fito da ambatan sa fili wal masih ibn maryam kuma ruhban da aka faɗa wanda zai ɗauka ai ana hana bautar masu ibada ne amma ba a ce ka a bauta annaba ba to sai aka ambaci annabi daga cikin annabawa kaga ya nuna kenan ba wai kana ana nufin wanda ba annabi har ma annabawa su ma bautar su ba ta halatta ba wanda duk yana daga cikin hikimar fito da almasih ibn maryam da ambato baro baro wama umiru illa liya'budu ilahan wahida jumla ce haliya wato alhalin ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah guda daya wato wannan shine umarnin da aka yi musu wanda dan a ƙara nuna maka bacin abin da suka yi wato da a ce ba wani umarni da ya zo musu ba a sa su yi wani abu ba a kira su zuwa ga tauhidi ba sai suka yi shirka ba su san meye tauhidi ba sai suka yi shirka kaga anan za a yi musu uzuri shi ai ba su sani bane a waɗannan an umarce su aka ce Allah shi kadai za su bautawa amma duk da wannan umarnin sai suka kangare sai suka riki ahbar da ruhban da almasih ibn maryam sai suka mai da su suka ba su haƙƙin Allah kaga wannan yafi muni shi yasa ubangiji ya kawo jumla haliya don ya ƙara fito da munin abin da suka yi alhalin ba a umarce su ba sai su bauta wa Allah guda ɗaya la ilaha illa huwa sifa ce ta ilahan la ilaha illa huwa ba wani abun bautawa da gaskiya sai shi kadai subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata gare shi da abin da suke yi na shirka wato abin da suke yi shirka ne rukon wani abin nan habr ba Allah ba shirka ne wannan ayar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya karanta ta ga Adi ibn Hatim اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله علي ابن حاتم دا كان بنصاري ني ما يزو يا مسلمتا كافن مسلمتا سا يزو غران النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقرأ مسو wannan ayar sai rasul allah ai ba ma bauta ma wato yace ai dan shi bai san yaya ya akai suka zama masu bautar su ba ai mu ba bauta musu muke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashe ba suna halatta muku haram ba ku yadda yace eh suna yi ba suna haramta muku halal ba ku yadda ku bi su yace eh to wannan shine bautar ta su wato bauta musu da kuke yi shine abinda allah yace halal ne su ce haram ne kuma sai ku yi amince ku yi da'a ku gamsu eh halal ne kuma an tambaye ku za ku ce haramun din da allah yace haram ne kuma an da za ta muku ce halal ne wato kun bi su kun yadda da haka in kuma abin da yake haram ne halal ne su ce muku haram ne kada ku yi wai kuma ku yadda eh haram haramun din ne tunda sun haramta annabi ya ce fatilka ibadatu to wannan shine ai bauta musu din wannan shine shirku da da ce wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun da kuka musu da'a kuka yadda cewa za iya cin abinda ba a yanka sunan Allah akan sa ba ku yadda da batun da musun da suke yi da hujjar da suke bayarwa cewa ai mushi yankan Allah ne saboda haka ya za a bar yankan Allah a ci yankan mutum ku yadda da wannan to ku safa ina ba'tumu innakum la mushrikun kuma kun zama su wannan shine malami suke kira shirku ba duk mutumin da zai amince na'am ana iya yi wa mutum tilas wannan ba za a sa ya a zuciyarsa ya ga cewa abin nan ba haka yake amma kuma abin ko ya fi karfinsa ko kuma wani abu na san zuciya to wannan malamai ba sa kai shiga irin wannan duk yana cikin dai in har akwai yadda zai yi bar abin amma san su san zuciya ya sa shi ya abin kuma ya san abin nan ba haka yake ba to wannan yana cikin waɗanda ake cewa sun yi kaba'ira sun yi shirkun asgar ko kufurun duna kufur amma in ya amince eh haka abin yake haka abin yake baya ko shakka amma aka kawo aka sun wannan to za a yi rigima ma da shi akan haka to kaga wannan ya yadda ya sadu da ya mika wuya ya jefar da na Allah din ya dau wani madadin sa ubangiji ya ambaci ahbar wato malamai inda yake magana akan yahudawa saboda su yahudawa kamar yadda aka sha fada kuka sha ji wato su suna da ilimi sun san gaskiya amma suka sa kafa suka taki kamar yadda Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wato sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san yayin cikin su yadda ya san wannan dan sa ne shi ya haife shi haka nan suka san annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da ita addinin sa gaskiya ne amma kuma ga wani bangare daga cikin su suna boye gaskiya alhalin sun sani domin Allah ya ce wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi kaga ma arafu yayin da abinda suka sani din nan yazo musu sai suka kafirce masa haka su yahudawa da ilibi suka bace shi yasa ake kiran su al-maghdubu alaihim Allah yayi wa fushi ko a yanzu in kai koma kana nazartar littafan yahuda za ka ga yahudawa suna da komai da ake yi na ilimi malaman su sun yi sharhin at-taura yadda ka san an yana tafsiri da tattafan tafsiri to kuma sai da tattafan tafsirin at-taura kamar yadda ka san tafsirai da ake da su Tabari su Ibn Kathir su wayi su wayi su ma at-tauran su suna da irin wannan da malaman su suka zauna suka yi mata sharhi sannan suna da tattafai na fiqhu da tattafan hukunce tsariki ya ake sallar su ya ake kaza duk suna da shi halal haram kaza mustahabbi waye duk suna da su ma a rubuce suna da mishna ita ce littafan da suka tara tafsiran at-taura da talmud shine hukunce da annabawan da malaman su suka abin nan littafin talmud yana nan akwai na turancin sa ma wajen volume 20 saboda haka suna da littattafai da ilimi shi yasa su addinin su yafi na kirista tsari to suna da wani abu da za su ce kai fatawa mai hukuncin kaza a ce maka hukuncin sa halal haram mustahabbi sharadi kaza da suna da wannan fiqhu dai da kasan an wannan cewa fiqhu yahuda suna da wannan har yanzu amma kiristoci su bisa jahilci suke an dai ga musu kawai cewa uku ɗaya ce shikenan ya idan haka uku ɗaya ce za ka in an haɗu a tutu sai ayi rawa a tashi wannan shine addinin in kaga mutum ya je gun fadansa fastansa to ba wai fatawa yake yi ba a wata matsala ce yake son addu'a sai daga ya je gun fastansa to ya shiga wata matsala wata larura harkar kasuwancin sa to ya zo ayi masa addu'a amma ba wai yazo yace abu kaza a kasuwancin nan nawa me ni ina shakka ya yake ya hukuncin sa ba su da wannan sai sa Allah ya kira su azzalun sai sa Allah yake talata bi ahwa qaumin qaddallu min qabl wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil ana sune kristoci wanda suke azzaluna su da jahilci suke abun su da rashin sani ba sa tsayawa su duba hujja su kara hujja da hujja sabanin su yahudu da ilimin amma kawai dai an sa kafa an take shi ne shi yasa ragar cikin malaman magabata sun cewa cikin wannan al'umma ana samun wanda yake malami mai kama da yahudu shine wanda zai san gaskiya ya sa kafa take ta yana sanin ya kuma gefe can shi da wasu wanda ya yarda da su zai iya ce maka ka kafa mutanen nan ba abinda suke faɗa ba akwai kanshin gaskiya ba akwai kanshin gaskiya amma ya fito abin nan kuma zai tsagalgale kaji yana ma wasu maganganu ai ka a saurara musu waya za su zo su kaza ka makiya kaza kaza amma a can gefe sai ka ahlus sunnah nan wani abin da suke yi fa akwai gaskiya to kaga wannan ya sani amma ba zai fito ba ya faɗa to wannan yana da shaba yana da wani abu na kamanceceniya da yahudu wani kuma haka yake a makance a kife kaji yana maganganu haka kamar ma daga wata duniya aka je home kushi inda ya fita ba ne yake shiga ba yana ta sauki buru duk kaso ilimin da ake ci shi bai ma san ana yi ba in ka ji wani yana karanta hadisan manzo Allah yadda ya shiga wannan ya ta kawo rubabbin hadisai sai ka ga cewa duk abin nan da ya luwata ya shiga ya yadu ko ina da ina ake ta har hada hadar harkar hadisin manzo Allah sahihi da shi duk bai ma san abin da ake yi ba kam gaba gadi yake abin sa kawai to kaga wannan akwai jahilci a tare da shi to shi yasa su yahudu sai aka ce ahbar malamai ulama su kuma wadance sai aka ce ruhban su dai aje ayi ibada kuma gata nan yadda take a cikin coci kawai amma ba magana ilimi ba to shine ubangiji anan yake tabbatar da cewa duk annabawa abinda suka zo da shi shine tauhidi shi kadai saboda haka annabi Musa alaihi salam da tauhidi kawai yazo haka nan shi ma annabi Isa yazo da tauhidi ne ya zo da abautawa Allah shi kadai wanda duk ya hada wani da shi da Allah wajen bauta to ya karkacewa addinin waɗannan annabawa masu girma masu tsarki da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين أما بعد وأن سكينة ما أدوى السيد مصمم مالا نغذى سكوى ركنز غارة سبر أبن أبو دي دومين بكسن وانيني باكين سيكي دا 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 البركة دا درجة أقولن الله بدا إدين يفتا سي الله يشكا أشكين منن بانا فدت أمان akwai waliyai na Allah in nace waliyai ina nufin waɗanda suke da martaba kowa duk wani mu'mini waliyi ne kamar da muka sha faɗa amma akwai na musamman to awar haka akwai rubba ash'atha akbara madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarra nabi yace wani lokaci za ka ga wani buringi tsatsa yayi kura in yazo guri ma a ture shi a hana shi shiga a hana shi zama amma law aqsama ala Allah la abarahu da zai rantsuwa ga Allah yace wallahi Allah sai kai kaza to da Allah sai ya kubutar da shi to da zai rantsewa Allah ce Allah sai kai kaza kamar masu neman addu'an nan ta jarabawa yace wallahi Allah sai ka ba su nasara sun ci jarabawa su duka da babban matsayi to Allah ba zai bashi yayi kafara ba saboda yadda suke tsakaninsa da Ubangiji sai ya kubutar da shi mai wannan matsayin nan shine dai wannan da Allah ta'ala ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سعلني لأعطينه ولئن سعلني لأعطينه تكاغا ولئن استعاذني لأؤذنه هذا الآن أنسي باو بذي بشي بينك سنتات هذا نافل فلو حسينا سوشي wato ya yi farilla din yanzu na fulfulu yake ta kusantar Allah da su to Allah ba zai gushe bayan haka sai Allah ya so shi in kuma ya so shi zai zama jin sa da yake ji da shi ya zama ganin sa da yake gani da shi ya zama hannun sa da yake damka da shi ya zama kafar sa da yake tafiya da ita Allah ce tabbas lalle wala in sa'alani la utiyanna lalle tabbas hakika in dai zai roki da sai na bashi wala in ista'azani la u'izanna lalle tabbas inda zai nemi tsari na to sai na tsare shi to akwai irin waɗannan a cikin bayin Allah wanda ba za ka haramta wa kanka addu'o'in su kuma dukkan mu nan muna buƙatar addu'a irin waɗannan bayin Allah wanda yake cewa lokacin da Fatimatu za ta yi wafati ta gaya wa sayyidina Ali cewa ko ta rasu kar ya gaya wa wasu sahabbai dan ba ta son su zo jana'izar ta akwai su a littafan sunna to ba san me yake so ya ce ba tunda ai bai fadi sakamakon ba a saboda sahabbai sun ci amanar ta na farko dai ita akwai abin da ya shiga tsakaninta da sayyidina Abubakar wanda kuma ana fada ita bata san da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ma'shar al-anbiya ila nuras ma tarakna fa huwa sadaqa mu taran annabawa ba a gadan abinda muka bari sadaka ne saboda annabawa iyayen kowa ne saboda haka abinda suka bari sadaka ce ta kowa da kowa ba za a raba wa ƴan gidansu su kadai ba sadaka ce za a ba wa kowa da kowa su abinda gadan su gado ne da ake ba wa kowa da kowa shine ilimi annaba abinda suke bari na gado kenan ta ba san wannan ba amma sayyidina Abubakar ya ji haka lokacin da tazo tana magana gadan mahaifinta sayyidina Abubakar ya ce ga abinda manzo Allah ya faɗa to a lokacin ta dan ji wani abu a ranta daga baya wasu daga cikin sahabbai suka tabbatar da maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ruwayo har shi kan sayyidina Ali ya tabbatar da wannan ruwaya to kafin rasuwar ta lokacin ba ta da lafiya sayyidina Abubakar ya je kuma ya nemi yardarta har ta gamsu ta yarda ta satta huci cewar kada wani ya zo ba na farko dai bata ce kar sahabbai su zo ba wannan magana kace kai kace ta ce kar sahabbai gaba ɗaya su zo shi ma alin kai ya zo kenan tunda shi ma sahabin ne kuma sayyidina Ali shi kadai ya mata jana'iza ya shi kadai ya dauki bakararta shi kadai je mun kaga duk wannan ba haka bane saboda haka su abinda suke so su ce sayyidatuna Fatima tana gaba da sahabban manzon Allah kaga wannan mummunan magana ce da bai dace musulmi ya furta ta ba ya jingina wa irma aiki sallallahu alaihi wa sallama ce ta yi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin sahabban annabi na akwai dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai baffannin sa da irin su Abbas suna nan dare baffan sa ne yana nan dare akwai ƴaƴan baffannin sa suna nan dare su Abdullahi dan Abbas to ta ce duk ka a basu su abin nan kaga wannan hankali ma ba zai kama ba saboda haka abinda mutum yake so ya ciro daga karkashin wata kissa wanda ta faru saboda wani dalili kuma dalilin sananne ne an sha fadarsa an fadi kuma tushensa su kaga rigimar da suke cewa an hana Ali shugabanci wasiya kuma babu inda aka ce ita ta yi fushi saboda an hana Ali abin shi ta magana fadak take wannan ake magana ko kuma abin naku ya wuce haka ai ko abinda kuke cewa Allah ya raba mulki ya ba wa sayyidina Ali amma sahabbai sun kwace to ai kaga inda haka ne ya kamata ta yi fushi akan wannan wanda ya kamata ta yi fushi a kansa shi kansa ka tabbatar da ta yi fushi akan abin da ya shafi gado kaga abin ne mai sauki har ta bar abin da ya shafi mulki kaga ba zai yi ba a ce ga wani babban abu wasiya ce ta Allah da zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar kuma aka hana sayyidina Ali kaga wannan shi ya kamata ta yi fushi ba ba wani abin da ya shafi wata gona ba wannan yana cewa me ya gaskiyar cewa Ibn Taymiyyah ya ce wa Ka'ab al-Ahbar dan bai Yahudiya kuma ya ce Ummu Aiman ta yi shaida zur wato dukkan abubuwan da suka shafi Ibn Taymiyyah kamar da muka sha fada akwai maganganu da ya rika yi a sigar ilzami wato kamar ya ce in kuka ce kaza to wani makiyin ku sai ya ce shi kuma kaza ba wai shi zai fada haka ba yana so ya ce in kuka ce abu kaza kuka soki wani sahabi da kaza to wani kuma sai iya cewa shi ma ya zo da wata ruwa ya soki wani sahabi shi kuma da kuke so shi kuma da kaza me za ku ba shi ansa abinda duk kuka ce shi za ku fada ku kare wannan sahabin shi ma mu za mu fada mu kare sahabban da kuke so to kaga sai a dauko gunduwar a gutsuro maganarsa a bar farkonta a bar karshenta sai a dauko tsakiya wanda kuma a ka'idar jadal akwai abinda ake cewa ilzami ba a daukan aqidar mutun daga ilzama da yake to Ibn Taymiyyah a cikin fatawa ya rika sanya khawarij musal khawarij su suka yake sayyidina Ali ya rika sanya su a gefe daya ya sa rafida a gefe daya to in yazo kan wata mas'ala sai ce kuna cewa Abubakar da Umar sun yi kaza to in khawarij su kuma suka ce Ali yayi kaza me za ku ce to duk ansar da za ku bayar ku kare sayyidina Ali ita ce abinda mu ma muke barwa muna kare Abubakar da Umar to sai yazo a dauko maganar da ya jingina a khawarij sai a ce ai ya ce ma kaza kaga wannan wanda ya koba ya ga yadda maganar take zai ce waɗannan mutanen ba su da amana to akwai wani wanda ya yi irin wannan ya dauko ne sai ya rika guntuwo magana sai yazo ya rubuta shi Ibn Taymiyyah ya zagi kaza su kuma waɗanda ake kawo abun cikin su ba wanda ya taba rungume littafin Ibn Taymiyyah daya balle ya karanta wanda kuma ya samu littafin ba zai iya karanta gane ba wani boko ya karanta ma bai taba karanta arabiya bai ma san arabiya ba sannan wanda ya san arabiya wata dan jigari ne a jabiya ba zai iya karantawa ya gane ba so ya gamsu kawai da wancan abin da aka yi sai ka je yana cewa ka duba minhajus sunna shafi na kaza kai ka ce ya san minhajus sunna ko bai taba gani shi ba ko a hutu bai gan shi ba amma yana hujja ka duba minhajus sunna na juz'i kaza shafi kaza in ka tsare shi ka ce minhajus sunna juz'i nawa ne ba zai kuma iya gaya maka ba shi da ya san ce juz'i ka duba juz'i na hudu to iya hudun ne ya kai biyar ya kai shida ya kai bakwai bai sani ba saboda bai taba ganin sa ba shi dai an gaya masa haka shi ma kuma yana maimaitawa to akwai wanda ya yi irin wannan kuma malamai tiri suka fito da irin wannan wallan nasa a fili ko wani ne Sheikh Suleiman al-Kharashi ya littafi Ibn Taymiyyah lam yakun nasibiya fito da inda Ibn Taymiyyah ya taya ban Ahlul Bayt ya taya ban sahabbai da sauransu Ka'ab al-Ahbar ba sahabi bane tabi'i abin tabi'i ne ba yahudi ne ya musulunta daga baya da shi da Wahab ibn Munabbih to suna da kissoshi irin wanda tunda yana cikin malaman yahudawa amma ya musulunta to akwai kissoshi irin na ahlul kitab da suka karanta a littafan su to yakan ba da su wani lokaci har ma cikin sahabbai aka ce wasu kan zauna su saurari irin wannan kissoshin kamar Abu Huraira suka zauna su saurari kissoshin da yake kawo su ne malamai suke kira Isra'iliyat to wasu kissoshin gaba daya bai kamata a yadda da su ba shi dai ya kawo saboda ya karanta su lokacin yana ba Yahudi kuma ya zo yana faɗa su babu saboda Yahudi ya ce to ban san a wani siyaki ma ne Ibn Taymiyyah ya faɗa haka ba kawai dai ya ce dan ba Yahudiya to ai dan ba Yahudiyan ne ba haka din ne ba abin nan ba ma'ana gidan Yahudawa ya taso saboda haka ya taso da karatu irin na Yahudawa saboda haka ya rika faɗa Isra'iliyat wanda bai kamata a gina aqida akan su ba wasu sun ma tuhume shi su ce makaryaci to duk dai wannan bai inganta ba wanda suka ma karyata shi irin su Muhammad Rashid Reza rubutu da yake da shi akan cewa ma makaryaci ne wasu ma su ce ai sun shugo musulunci ne su cuci musulunci ba su haɗe ba ne amma duk da haka dai wasu malamai sun nuna wannan maganganun duk ba haka suke ba na'am suna da wasu maganganu da suka saba karanta wa musulunci, to amma suna faɗa ne saboda sun karanta kuma ba lalle sun san abin da ya ci karo da wannan ba, shi yasa suke faɗa. Amma a tuhumi cewa ba da gaske suka shiga musulunci ba, wannan ba malamai sun yi rubutu su ma akan wannan. Kaga Ibn Taymiyyah ko da ya faɗi background nashi cewa ai ga daga inda ya fito ba za a ce ya yi laifi ba, duk da dai ba mu ga siyakin ba a cikin wani siyaki ya faɗi maganar. Wannan Umma Aiman bana zaton a haka siyakin yake, saboda haka shi ma kamar yadda na gaya muku suna yanko magana, wata ma ba haka suke ba, wata ma wani ne ya faɗa, Ibn Taymiyyah yake hikaya, wani ya ce kaza, sai a cire wancan mai faɗar, sai a ce Ibn Taymiyyah ya ce. Ina son a yi mun bayani akan hadisin nan na annabi wanda yake cewa bada al-islamu ghariban fa sayudu ghariban kama bada ubalil ghuraba, idan kwanaki mun ansa tambaya irin wannan. A hadisin yana cewa musulunci ya fara bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara madalla da baki, wato musulunci ya fara bayyana cikin mutanen da ba su san shi ba, saboda haka wanda suka fahimci shi suka rike shi sun sha wahala, aka rika wahalar da su, ana ga sun zo da wani bakon abu, har sai da ta kai ma suna bari gidajensu suna hijira suna zuwa inda za su samu nutsuwa, to haka musuluncin zai koma. Kula duniya musuluncin yadda aka sako shi a gaba, ake ta cin zarafinsa, ake ta wahalar da masu rike da shi, sai ka ga ba ma wai waɗanda suke makiyan musuluncin ba ko ce wanda ba musulmin ba, a cikin musulmin ma sai ka ga da su ma suna rigima da masu bin addinin. To kaga wannan duk alama ce ta cewa abinda manzo Allah din ya faɗa haka ne, ba sai udu ghariban kama bada. A wasu ruwayoyin an tambaye shi annabi waye suwaye abin nan, suwaye shine yake cewa allazina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati, wanda suke allazina yuslihuna ma afsada an-nas, wanda suke gyara abinda mutane suka bata. To wanda za su ce abu kaza ba haka yake a musulunci ba, ga yadda yake abu kaza musulunci ne a yi shi, abu kaza ba musulunci bane a bashi, to waɗannan su ne ake musu kallon sun zo da wani bakon abu. Me matsayin kabdo a gurin mata sunna ce, idan mace namiji zai sallah ita ma kaza ta yi sallah, in ba wani guba da musulunci zai sunna za ta keɓance, kamar a ce ita babu kiran sallah a sallah ta babu ikama, kaga anan ba za a ce mace sai ta ikama ba. Amma sauran sifofin sallah yadda namiji yake yi ita ma haka za ta yi, wajen sutura aka ce ga yadda za ta yi shigarta, shi kuma namiji ga yadda zai shiga sa a sutura sallah. Amma dai raka'a, karatun fatiha da ruku'u da sujjada duk yadda namiji yake haka za ta yi. To haka ba inda aka ce ita mace saki hannu. Sai menene ingancin waɗannan hadisan? Kullu tawilin ahmaq illa Umar, kullu qasirin fitna illa Ali. Kwanan daga ji ƙarya ne, wato ko ba a gaya maka ba a ce dukkan wani dogo wawa ne sai Umar, ko dukkan wani gajere fitina ne sai Ali, wannan ba gaskiya ba ne. Sahabbai nawa ne dogaye, malamai nawa ne dogaye, malamai nawa ne to saga, to ba ma wanda ba zai fita ba, tunda an ce duk dogo duk gajere, to waye wanda kuma duk wani dogo akan wani gajere ne, duk wani gajere akan wani kuma dogo ne. An yi mini auren zumunci, amma a gaskiya ni bana son matar, amma dan bana son in saba wa mahaifana nike ta hakuri, amma na gaya mata cewa da kinji baba ya rasu, to ki tafi gidanku. To wanda yake cewa malam yaya aure na yake, kana nan a matarka wanda bai zama saki ba, ka allaka shi da wani sharadi, to haka ba zai zama saki ba tunda sharadin bai tabbata ba. Amma dai anan abinda za a ce maka, wato biyayya ga mahaifinka yana da rai, da yana bayar da suwa duk ce, to yadda aka ce wajibi ka masa biyayya ko ka dadada masa yana da rai, to haka ya kamata ka dadada masa bayan ya rasu. Kada ka zata in ya rasu shikenan yanzu ba wani abu, tunda ka ce ba ka san ka saba wa mahaifin, to in ya rasu ka kore ta kace ka saki ta ka saba masa, saboda ka kai hakuri ka dangana, tunda har Allah ya sa an daura auren, da tirje kai har ba daura auren bane ka ga shike amma tunda har an riga an daura ta zama takka to kakka zalice ta kuma kakka zaci cewa duk abinda zaka yi mata yanzu na shiga haƙƙinta Allah ba zai tambaye ka ba sai Allah ya tambaye ka ma takka ce da haƙƙinta a wuyanka duk haƙoƙin da mata suke da su a wuyan mazajen su to ita ma tana da shi a wuyanka kakka zaci tunda baka so aka aura maka duk yadda kai mata ma ɗaya ne a'a Allah sai ya tambaye ka waɗannan haƙoƙin la iyaka dai in kaga cewa kana shiga haƙƙinta da yawa to ka san yadda aka yi tun yanzu ma iyayen ku san yadda aka aka kawo ƙarshen abin amma ni shawara da zan baka kai hakuri kai hakuri ka roki Allah ya sa maka santa a zuciyarka wanda yake cewa ina da mata uku to amma ɗaya daga cikin su tafi jin magana ta da kyautata mini to wannan dalilin yasa nakan yi mata alheri naira 100 ko naira 200 yace ko in wata hidimar ta tashi nakan taimake ta fiye da sauran shin ko anan nayi laifi ko ku a baka yi laifi ba abinda ake so dai kowace mace ka bata ci da sha da sutura da gurin zama sannan da kwananta in kai haka to wannan shine adalcin da ake bukata wani abu da zai zama ƙari akan wannan to kana da yanci kuma daman hal jazaul ihsan illa ihsan wanda ya fi kyautata maka tabbas zaka ji a ranka kai ma kana son ka kyautata masa ka raba wa kura aniyata saboda haka ba wai laifi bane dan ka bata naira 100 bayan abinci da abin sha da kowa ya samu naira 100 ka bata wannan ba laifi wasu ka san mata abin da suke zato wanda yana daga cikin rashin adalci ba cikin rashin adalci wannan ma ne zai sa su ma su yi kokarin su kyautata masa tun daga wannan ta kyautata kuma an mata ita ma kyakkyawan sakamako to su ma su kyautata hakan su ma za su ga kyakkyawan sakamako da haka ba wai laifi kai ba da kai haka ko bai bayyana ba dai bayyana da kai bayyana in jarumi ne zai iya bayyana in ba jarumi ba ne to ya ɓoye wannan ya ce bai ingancin hadisan ɗaurin aure a cikin masallaci shin akwai bambanci tsakanin ɗaurin aure a masallaci da wanda ba a masallaci ba to a hadisin da ya zo kan ɗaurin aure a cikin masallaci bai inganta ba jumlar waj'aluhu fil masajid wannan ba ta inganta ba amma da an ɗaura a cikin masallaci ba laifi aka yi ba amma ka ɗauka akwai umarni daga manzon Allah da yake ku ɗaura a masallaci akwai hadisin da ya zo da wannan jumlar amma ziyada ce munkara duk wanda suka ruwaito hadisin sun ruwaito shi babu wannan ziyada din babu maganar kusa shi a cikin masallaci don haka wannan jumlar kusa a masallaci wata inganta ba amma dan an ɗaura a masallaci ko ba wallahi aka yi ba tunda babu wani hani akan haka saboda haka da wanda aka ɗaura a masallaci da wanda aka ɗaura a kofar gida wanda aka ɗaura a filin kwallo duk ɗaurin aure ne matukar dai an kiyaye sharuɗin da aka ce aure ba wani falalar wannan dan a cikin masallaci aka yi wancan kuma filin kwallo aka yi a ce wanda ya fi wancan albarka waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya ansawa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.